أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين هكا إني من سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى قوديا أئرن نئمو من جيد إيمنا يا قار هتلامو أولنا مجلسي مي البركة وانديك مسلة الإحسان محمد محمد ابن حوتور جي أر إي أغرن كنو أولنا يمتين رانا الأصبر وانديك ما شاتك وسقوات رمضان شكرا تدبو لايا دلري هدو da 47 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo daidai da 7 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 18 ga watan Ramadan, amma fa sai mun waiwayi shekara ta 21 daga hijira, wanda ya zo daidai da 20 ga watan Agusta shekara ta 642 ta miladiya, ɗaya daga cikin zarata gwarazan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sahabi jarimi wanda ya goge wurin fagen fama, wanda ya zama jarumin da tarihin ɗan adam ma ba zai manta da shi ba, wanda ɗaya daga cikin malaman tarihi ya yi wa kirari da allazi la yanamu wa la yatruk ahadan yanam, wanda baya bacci kuma baya barin wani ya yi bacci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa laƙabi da Saifullahil Maslul, ma'ana takobin Allah zararre, wato Khalid bin al-Walid, Allah ya yi masa rasuwa. Wanda lalle haƙiƙa wannan sahabi yana ɗaya daga cikin jagorori 'yan kaɗan a tarihin ɗan adam wa'anda idan suka jagoranci yaƙi ba a taɓa cin nasara a kansu ba a wajen wannan yaƙi, ta yanda ya kutsa ya shiga sama da yaƙoƙi 100 a ɓangarori daban-daban na daga yaƙar Romawa ko Farisawa ko ƙawayensu, amma ba a taɓa cin nasara a kansa ba. Khalid bin al-Walid, sunansa Khalid ɗan Walidu ɗan Al-Mughira ɗan Abdullahi bin Amru bin Makhzumin ɗan Yaqza ɗan Murra ɗan Ka'ab ɗan Lu'ayyi Al-Qurashi Al-Makhzumi, wanda nasabarsa za ku ji ta haɗu da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kaka na 6, wato Murra bin Ka'af. Kuma kamar yadda al'adar Larabawa take na alkunya, ana yi masa alkunya da Abu Sulaiman, baban Sulaiman. Wasu kuma sukan ce ana yi masa alkunya da Abul Walid, duk da dai ya fi shahara da Abu Sulaiman. Babansa wani hamshaƙin attajiri ne fitacce, babba daga cikin manyan jagorori na Makka, wanda shi ne ma shugaban ƙabilan nan ta Bani Makhzum, ɗaya daga cikin manyan ƙabilolin Larabawa, wanda mahaifinsa ya yi fice wurin siffarsa da nasabarsa da karamcinsa, wato babban mutum ne ƙwarai da gaske, wanda an yi masa laƙabi da Al-Wahid, mana ɗa ƙwaya ɗaya tilo, mana wai shi kaɗai ne irinsa, shi za su ke shi Al-Wahid, mana tilo kenan. Ko kuma an yi masa laƙabi da Raihanatu Quraishin, shi ne Raihan, an ce Raihan wani fure ne, mana wani ado kenan na ainihin Qurayshawa, wani abin alfahari ne wanda yake cike da kulliya da ado, wanda Larabawa Qurayshu suke takama da shi, domin ba kome ne yasa ya samu wannan suna ba, shi dai baban Khalid wanda yake Al-Walidu bin Al-Mughira. Saboda a ƙa'ida in shekara ta zo, Larabawa ƙabilun Qurayshu gaba ɗaya sukan haɗu su yi wa Ka'aba kiswa, shi ne a yi wa Ka'aba sitira, a sanya mata wannan riga baƙa da farin ƙyalle da dukkan wani abu da ake sa mata, wani abu ne da ake na kashe kuɗi da ɗawainiya. To idan Qurayshu suka yi a shekara ɗaya, idan wata shekara ta zo, shi kaɗai yake buga ƙirji ya yi wa Ka'aba sitira shi kaɗai, saboda yana da kuɗi kuma yana da zuciyar yin alheri. Ka san wani lokacin abin wai ba a kuɗi yake ba, abin a zuciya yake ta alheri. Idan kuɗi ya haɗu da zuciyar yin alheri, to za ka sha mamaki da irin kyauta da karamci na mai wannan dukiya. Amma idan akwai dukiyar babu karamci sai baƙar rowa, to abin za ka yi mamaki, sai ka ga talakan talaka ya yi abin da wancan mai makudan kuɗi marowaci bai ba. Allah ka raba mu da ruwa. Don haka wannan ce ta sa sai shi Al-Walidu bin Al-Mughira ya yi shahara a tsakanin Qurayshu da ma ƙabilun Larabawa. Ai shi ne ɗaya daga cikin mutum biyun nan da Qurayshu suke cewa ina ma da su ne ma aka aiko annabawa da sun yadda, inda Allah yake ce mana me, wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Suka ce ina ma me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba a ɗaya daga cikin mutum biyu na daga wa'annan alqaryatu guda biyu, wani mutum mai girma wanda yake cikin wa'annan alqaryatu guda biyu. An ce su ne garuruwan da suka ko ina wayewa a daidai wannan lokacin, shine birnin Makka da kuma birnin Ta'if. A lokacin sai suke fadar wannan, to waye Azim din a cikin Makka? Shine Al-Walidu bin Al-Mughira, ya cancanta da wannan sunan. Wane ne Al-Azim din a birnin Ta'if? To shine Urwatu bin Mas'ud al-Thaqafi, wannan shine jagoran ƙasar Ta'ifa. To kaji baban Khalid bin Al-Walid ya fito daga tsatso na manyan mutane masu matsayi. Mahaifiyarsa ita ce Lubabatu as-Sughra, domin akwai Lubabatu al-Kubra, ƴar al-Haris al-Hilaliya, wanda in ka san tarihin Musulunci, musamman ka riƙe sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka ji sunan ya yi kama da ɗaya daga cikin sunan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana sunan mahaifin babar Khalid. Ita ce Maimuna bintul Haris al-Hilaliya, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ƴar uwar babar Khalid ce. Don haka ita kanta wannan uwa ta Khalid da Lubabatun da Maimunan sun haɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ainihin kaka na 17. Kaka na 17 ya halarsu, shi ne mai Mudar bin Nazar, shi ne ya halarsu. Shi sa Khalid bin Al-Walid ya fito daga wannan nasaba. Wanda in kana maganar ƙabilar sa, kamar yadda na faɗa, ƙabila ce mai ƙima da daraja a cikin Quraysh, shi ne ƙabilar Bani Makhzum, ɗaya daga cikin top 3 na manyan ƙabilu na Quraysh. Ma'ana Quraysh kada ka ɗauka an ce ma Quraysh kawai ƙabila ɗaya ce, a'a, in ka shiga Quraysh akwai butun na Quraysh, su ne ƴan ƙananan ƙabilu ko kuma gidaje, family family, bani kaza bani kaza. To akwai manyan guda uku, su suka fi shahara, su suka fi kuɗi, su suka fi ƙarfi, su suka fi faɗa aji. Su ne wa'innin, na ɗaya akwai ƙabilar Banu Hashim, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, ita ma ƙabila ce mai faɗa aji a cikin Quraysh. Na biyu akwai Banu Umayya, wanda suka fi shahara a lokacin da Banu Abdushamse, wanda suna da shugabanci da kasuwanci. Ƙabilar su sai na Usman, ƙabilar su Abu Sufyan, ƙabilar su Ma'awiya, da su Utuba bin Rabi'a, su Shayba bin Rabi'a, da gingima-gingima mutanen Makka. Sannan ta ukun su ita ce Bani Makazum, su ma suna jin isa domin sun shahara da yaƙi da jarumta. Ma'ana Bani Makazuwa na wani family ne, wata ƙabila ne wanda suka shahara da yaƙi. In kana magana jaruman Quraysh yawanci a cikinsu suke. A cikinsu aka sami Abu Jahal, wanda yake shi ne fir'aunan wannan al'umma, shi ma ɗan Bani Makazum ne. Shi yasa yake cewa da ɗan Bani Makazum aka aiko, da ya bi annabin, sai ya koma hassada da ƙabilanci. Shi yasa bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, saboda suna dabi tsakaninsu da Bani Hashim. Haka suke ainihin munafasa, suke hamayya tare, su kowa yake neman cewa ya zama shi ne yake jan akalar Quraysh. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, sai Abu Jahal ya ce ba zai bi shi ba, domin daga Bani Hashim yake. Ka ji hasara, wanda a cikinsu aka samu shi Khalid bin al-Walid, su Bani Makazum. A cikinsu akwai manya-manya, babar Sayyidina Umar ita kanta ƴar Bani Makazum ce. Shi yasa Abu Jahal yake latsa shi, saboda ya isa yi masa faɗa, yake cewa ya kai Ibn al-Haltama, haka yake, ya kai ɗan Haltama, ya zan ce kaza, kai ka ce kaza. Haka yake masa wannan shishigin. In kana karanta tarihi za ka dinga jin irin waɗannan abubuwa. Sai ƙabila ta huɗu a cikin Quraysh ita ce Banu Zuhura, su ne ƙabilar su Sa'ad bin Abi Waqqas, wanda kuma babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da alaƙa da Banu Zuhura. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Sa'ad bin Abi Waqqas, haza kali, wannan kawuna ne, falyurini kullu mri'in minkum kalahu, kowa in ya isa a cikin ku nuna min kawunsa, ni dai ga kawuna nan. Sai ya nuna Sa'ad bin Abi Waqqas, saboda babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Amina ƴar Bani Zuhura ce. Sai na biyar akwai Banu Taym, su ne gidansu Sayyidina Abubakar kenan, wanda ita ma ƙabila ce babba a cikin Quraysh. Sannan na shida akwai Banu Adi, shi ne gidansu Sayyidina Umar, dangin babansa kenan. Can da nace ma Bani Makazum dangin uwa ne, ai na gaya ma Laraba suna cewa Banu na Banu abna'ina wa Banu banatina Banu hu, ƴaƴanmu da muke takama da su su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza. Wanda muka haifi ɗa namiji sai zai auro wata, sai ta haifi ɗa, to wannan ɗan namu ne. Amma ɗan ƴaƴanmu mata, ƴarmu da muka auro ta je wani gida ta yi aure, to ɗan da ta haifa ba namu ba, mai na wancan gidan ne, domin kowa yana tutiya ne da gidan ubansa. Duk da dai wani lokacin dangin uwa za ka same su suna da karamci, suna da sassauci, kuma suna nuna soyayyarsu fiye da dangin uba. Ai wannan ne ma ta sa za ka an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ya tafi Madina, domin akwai dangin mahaifiyarsa Amina. Ai mun ji ba lokacin da ta dawo daga Madina ne ta rasu, ta je ziyartar danginta. Dangin uwa suna da wani special garden da suke ba wa jika. Shi yasa in bai wasa ba, in ya taso kuma yakan taso a sangartacce. Ai wannan ce ta sa mamman sha ta yi haka, da ya yi wata waƙa, yake cewa annabi da Makka suka matsa masa kora, sai ya koma Makka dangin uwa. Ya ce sha ta ma da Katsinawa suka matsa masa da ƙiyayya, sai ya gudawo Kano dangin uwa. Akwai wani ɗan unguwarmu a mai ban dariya Bakwale da haka yake faɗa. Ya ce in aka takura masa da aman dangin kakanninsa a unguwar yake, to sai ce ya bar loko ya koma cin gidan dangin mahaifiyarsa. To duk irin wannan abubuwan za ka samu wani lokacin ɗa, akan samu cewa dangin uwa suna da irin waɗannan abubuwa. Don haka sai na bakwai su ne Banu Abdiddar, su ne masu kula da hijaba da luwa da ɗaukaka tuta da tsaro na ɗakin Ka'aba. Sai na takwas Banu Sahamin, su ne kuma gidan da ƙabilar da Amr bin al-As ya fito. Sai na tara akwai Banu Jumah, su wani yanki ne daga cikin inda Umayya bin Khalaf ya fito, su ma daga cikin Quraysh ne, daga cikinsu Umayya bin Khalaf ya fito. sai Banu Nawfal na goma, wa'annan su ne top 10 manyan ƙabilun Quraysh guda goma, akwai wasu amma su suka fi shahara. To Khalid bin al-Walid ya fito daga cikin Bani Makhzum, ɗaya daga cikin manyan ƙabiloli guda uku wanda na gaya ma su ne a top, a saman list, wanda a cikin su kamar na faɗa Umar bin al-Khattab mahaifiyarsa ma etanci, kuma su ne suke kula da abin da ya shafi da tsaro, da abin da ya shafi da kayan faɗa, da yaƙi, da sojoji. Kuma yawancin 'yan ƙabilar Bani Makhzum, fakana mu'zamuhum tujaran, yawancinsu 'yan kasuwa ne. Kasan wannan wata sifa ce ake samu ko a yau mu a cikinmu nan, al'adarmu a zamantakewarmu, in ka ɗauka za ka ce akwai wani dangin, wani family ɗin za ka yawancinsu 'yan kasuwa ne, wani family ɗin za ka sami yawancinsu 'yan boko ne, wani family ɗin za ka sami yawancinsu 'yan saraki ne, wasu family ɗin za ka yawanci aikin ɗamara suke yi. Duk wannan za ka samu, ana samu a yau da za ka yi analysis a cikin al'ummarmu. Alimisali kamar birnin Kano, yau za ka ce kai ɗan birnin Kano ne, ɗan cikin Badala, za ka yawancin 'yan bakin kasuwa wanda suke kusa da kasuwar Kurmi, ba 'yan haihuwa ba, za ka same su yawanci menene su 'yan kasuwa ne, in banda yanzu daga baya da suka shigo boko. Amma a shekarun baya za ka duk yawancinsu 'yan kasuwa ne, duk 'yan unguwannin Kwana Jale ne, Gabari ne, Makwarari ne, Jakare ne, duk 'yan nan haka yawancinsu sun gina akan kasuwanci. Amma kana dawowa haihuwa, ka tsallako titin sauran ɗinki, 'yan Yakasai, 'yan Galadanci, 'yan ina ne, su kuma za ka same su yawanci su 'yan boko ne. To haka da za ka zuba jihohi, za ka samu kamar 'yan Katsina, su ma za ka samu suna ɗaya daga cikin masu boko, ba za ka kwatanta su da mutanen Sokoto ba, su yawancin mutanen Sokoto 'yan Fatauci ne, sun fi yawo. Shi yasa da za ka je garuruwan Najeriya babu waɗanda suka fi fita cirani kamar mutanen Sokoto. To kowa za ka samu tun a da akwai kowa irin ƙabila ko irin garin da irin abin da suka yi. In ka je Katsina za ka suna da yawan masu ɗamara, suna da yawan masu ainihin ɗamara da masu sojoji da 'yan sanda. Haka je mu a nan Kano, in ka je ɓangaren su Jigawa, su ma za ka suna, watakila in za ka zuba lissafi sun fi 'yan Kano masu aikin post da ɗamara da sauransu. To duk wannan yana da tasiri da irin abin da mutanen waje suka taso, to haka kowa yake tasirantuwa da irin waɗannan abubuwa. Don haka ƙabilar Bani Makhzum yawancinsu 'yan kasuwa ne a Maka. In kana neman masu business, to yawancinsu 'yan Bani Makhzum ne. Kuma a cikinsu ake samun muqatilun ashidda, jarumai matuƙa masu iya jarumta, saboda su aka ba wannan kowane yaro in ya taso da abin da yake buɗe ido yayi kenan sai ga ya koma wannan. Sannan daga cikinsu akwai wanda suka shahara, akwai mawaƙin nan Umar bin Abi Rabi'a, haka nan da tabi'in nan shahararre wanda muka yi tarihinsa waccan shekarar, Sa'id bin al-Musayyib, shi ma jinin Bani Makhzum ne. Siffar Khalid bin al-Walid, kamar yadda malaman tarihi suke faɗa, ya fifita da wasu siffofi musamman na ƙarfin jiki. Faƙad kana ɗawilan, ya kasance dogo ne shi, ya fuƙul mitiraini, tsayinsa ya fi mita biyu. To ka kalli biyu ne, ina ji duk tsayi nan na haifi ni tsayi, haka yake da tsayi. Aridul manke bayyanar faɗin kafaɗu, wasu ustadari mai yalo ƙiduji, wanda za ka sami gaɓaɓuwansa a ainihin da ƙwanji suke mala, kana ganin damatsansa ka san na jarumi, amma ka san tun a damatsa yake gane wannan jarumi ne, wannan ba jarumi ba ne. To kana kallon dantsan Khalid bin al-Walid ka san jarumi, kuma yana da gemu mai tarin yawa wanda yake cika fuskarsa, kuma mai shadidu shabaha bil Faruq Umar bin al-Khattab, suna matuƙar kama da Faruq Umar bin al-Khattab. Ai ba a banza ba, mun ji mahaifiyar sayyidina Umar 'yar Bani Makhzum ce. Shi yasa wani darakta yana burge ni, shi ne Hatim Ali, ai ka san Hatim Ali wanda ya yi irin fina-finan tarihi na addinin Musulunci, su Sakar Quraysh, su Muluku Tawa'if, su Azir Salim, ya yi wani fim da har yau ba a yi fim kamar sa ba, inda kana neman fim ɗin da aka yi siris na tarihin addinin Musulunci wanda ya ɗauko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ana yi ma fim inda ka san a lokacin ake, saboda ya iya zaɓar actors wanda suke hawa character sai kai tsammani wa'annan ne su Khalid ɗin. To babban abin da ya yi a wannan fim na Umar da ya yi, da yake ya san aikinsa, shi yasa yake burge ni. wanda ya dauko ya sa a Umar din da wanda ya sa a Khalid bin Walid in farkon kallon film din ne baka san so ba za ka iya gane su ba in an dauko kuma mutane daban-daban in an dauko Umar sai ka ce Umar an zo Khalid sai ga suna kama ya kalli abinda aka faɗa a tarihi kuma dama ba da kai littafin ba a ba da kai shirin wannan film din ba sai da ya sami manyan malamai Yusuf al-Qardawi ya sa hannu a cikin film din Aliyu Sallabi da nake gaya muku shine reference ɗina a wajen ilimin tarihi ya sa hannu kuma wannan rubutun ma na dauko daga maganganun Aliyu Sallabi shi yace Khalid bin al-Walid suna kama da Sayyidina Umar to yasa sai wannan director da ya tashi sai yayi shi yasa aka ce mai gani garara garara wanda yake gani haka sama sama idan Khalid bin al-Walid da Umar suka da sai ya rasa waye Umar waye Khalid bin al-Walid ko in ya gade sai ya kasa bambance daya to ana samun irin wannan an ce ma jinin wane ne ko kai in ga koma family din ku zaka ga cewa akwai da wane ba babansa dai ba ba amma jini dai ne watakilla ma jinin akwai wata tazara amma sai ga da wane suna kama ko ga wane ya dauko dabi'ar wane duk ana samun wannan a ilimi na gado ka je ka nemi malaman qiyafatul bashari za su baka labari akan irin waɗannan abubuwa dan haka yana kama da sayyidina Umar ƙwarai da gaske Khalid bin al-Walid ya taso a ainihin kabilar Bani Makhzum wanda kuma bayan da ya dan fara wayo kadan sai iyayensa sai suka dauke shi bayan da aka haife shi da dan lokaci kadan suka kai shi ɗaya daga cikin kabilun Laraba na Sahara aka bashi aka kai shi wata mace ta je ta shayar da shi ba don komai ba Laraba suna da wannan sai su kai ƴaƴansu Sahara domin su zama sadaukai kada su taso a cikin gata domin duk yaron da ya taso a cikin gata zaka samu bai kai wanda ya taso a cikin wahala ƙarfi da gumurzo ba shi yasa zaka kolawa in kuna makarantar allo in kuka yi koka da su sai sun fada ka da kasa ai duk ba za ka manta irin waɗannan abubuwa ba saboda sun taso a ƙauye in ɗan ƙauye ya taka ƙaya ba ruwansa da ita amma yaro na birni ana kai shi na sai dai ka ji yana wash yana abin nan to akwai bambanci tsakanin yaron da ya taso a cikin ni'ima ya taso rarrafan carpet rarrafan tile wasan interlock to zaka samu cewa bai kai kwarin yaron da ya taso a rarrafin leda ɗaki ba ko a rarrafin daban samanti ko a ƙasa wanda ya taso a irin wannan yanayi zaka samu cewa ya fi shi jarumta shi sa yara da yawa zaka samu cewa ana so su zama sun taso sadaukai su zama cewa suna ɗan shan wahala saboda da mutum ya tsance ne yanda yake ciki to kuma in ya saba da wahala sai ga ya dore amma in bai saba ba to sai ga ba zai iya komai ba sai ya taso a cikin kasala shi sa a musulunci ba a san mutum ya zauna yana kasala to Laraba suna da wannan ai ka ji ma tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an dauke shi an kai shi kabilar Bani Sa'd domin ya taso a cikin sadaukantaka wanda wannan zafi na Sahara yakan sa sai gini jikin yaron sai ya ginu kuma mutum zai samu fasaha da ƙarfi da kuma lafiya to wannan shine abin da yasa sai Khalid bin al-Walid sai ya rayu a cikin Sahara ka ji babansa mai kuɗi ne amma duk da haka sai tura shi Sahara an ce har sai da ya kai shekara 5 ko sai shekara 6 to sai iyayensa sai an samu abin da yake so sai aka dawo da shi zuwa Makka to anan ne sai fara koyan yaƙi da takobi da hawa doki har ma ya ƙware tun yana ƙarami wanda an san shi yana da jarumta ƙware da gaske su biyu kaɗai suke yin wani abu shi da Az-Zubair bin al-Awwam su biyu ne kawai suke wata irin jarumta su hau ma doki sannan kuma su riƙe takobi da hannun dama da hannun hagu kawai ƙafar ce ita take tasarrufi da wannan likafar kuma su tasarrufi da doki su yaƙi da wannan hannun su yaƙi da wannan hannun a tarihin musulunci su biyu kaɗai ne kuma zaka ji duk sun samu tambari daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya coge duk wanda ka ji ya ba tambari ya cancanta ba mu bane yanzu mutane kawai sai dan roda ne sai mutum ya je sai lakabi da kuɗi ka hakura man Allah ya baka amma mutum sai ya je wata jami'a ta turai wata baba a santa ba ba ta da accreditation ya biya wasu ɗan damfara kuɗi sai a ce wai an ba shi dakta kawai a kira shi dakta ka hakura man lokacin ka yazo ko kuma mutum ya je ya ba da kuɗi kaza sai a ce an ba shi wani certificate ko wasu mutum biyar wata ƙungiya wai sai ya je nuna yau ya zama abin nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lakabin da zaka je ya bayar ya bayar da shi da iyawa ne kuma ka saurari ne ka ji kaga wayannan mutum biyu su suka iya wannan fada shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su wani lakabi guda biyu wanda yake da alaka da takobi Khalid ibn al-Walid yace masa me Saifullahi al-Masalul shi kuma Az-Zubair aka ce masa awwalu man salla sayfahu fi sabilillah farko wanda ya fara zari takobin sa saboda Allah manzala yake ce masa kuma hawari mutumakin manzala sallallahu alaihi wasallam to haka ake so in za a bada lakabi a dinga bada na gaskiya a daina tuwa-tuwa a daina neman suna shi in ka cancanta da abokan ka cancanta da shi to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda daga nan ne sai Khalid bin al-Walid ya fara jagorancin rundunar kafirai in Quraishu sun tashi yin fada sai ya zama cewa shine commander wanda shine ya jagoranci kafirai aka je aka yi yakin Uhud wanda ya nuna gwanin cewa tasa da ya ga wata baraka lokacin da wayannan maharba ai mun ji tarihin Uhud lokacin da suka sako sai ga dama abin da yake so kenan dama su yake tsoro suna sakowa sai tura da wakansa sai aka yi musulmi kofar rago shine aka dinga kashe musulmi Khalid bin al-Walid yana da wannan fikirar sannan ai ya so saboda gogewarsa a wurin yaki yayi wani fulanin saura kiris da kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walakin Allah sallam Allah sai yake yayi lokacin da aka je yakin Hudaybiya a Hudaybiya ya so ya shammaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah sai yace to in an tashi a dinga salatul kawfi sai aka shar'anta salatul kawfi da yayi fulanin lokacin da ake sallah kawai zai fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da hukunci yace a ja wasu jama'ar wasu su tsaya suna kallon abokan gaba wayannan ai raka ɗaya da su in aka yi raka ɗaya da su sai su ja baya sai wayannan sai su shigo sai a cika sa da su zamu zo mu ji insha Allah wayanda yake salatul kawfa a cikin wannan to wannan kenan kisa Khalid bin al-Walid ya rayu bayan da mahaifinsa ya rasu sai aka ji yayi shiru kamar yau ne wani mutum yana shuhura ko a social media ko a sai ka ji yayi duf sai ka ji ba a magana sai ina wani yake ne to shi ma bayan da mahaifinsa ya rasu saboda yanda suka shako da mahaifinsa sai aka ji Khalid bin al-Walid ya dauke wuta yayi duf bayan da ya gaji dukiya mai tarin yawa to amma farkon haduwarsa tare da musulmi to shine yakin Uhud kamar yanda muka fada domin bai je yakin Badar ba to bayan nan Khalid bin al-Walid sai Allah madaukakin sarki sai ya taimake shi a shekara ta 8 daga hijira sai ya musulunta bayan da aka yi bude maka ko dabda bude maka a lokacin ya musulunta kuma ya zama ɗaya daga cikin komandoji a addinin musulunci ta yanda ya bada gudunmawa a yaƙoƙi daban-daban wanda yaƙoƙin da Khalid bin al-Walid ya yi a tarihin addinin musulunci sun kai yaƙoƙi 42 a mafi ƙarancin ƙididdiga wasu kuma suka ce sun kai yaƙoƙi 99 a ra'ayin wasu daga cikin malaman tarihi wanda farkon yaƙin da Khalid bin al-Walid ya yi bayan musuluntarsa da wata hudu shine yaƙin Mu'uta wanda wannan yaƙi ne da aka yi shi tsakanin taron dangin Rumawa da wasu ƙabilun Laraba da ake ce da su Algasasina wanda Kiristoci ne su amma Larabawa da kuma haɗin gwiwar Rumawa wanda Mu'uta ɗin nan wani wuri ne da yake kudancin ƙasar Jordan yana nisan kilomita 130 daga babban birnin Jordan Amman shi ake ce da shi mai Amman wanda dalilin wannan yaƙi shine yanda wani ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ce da shi Haris bin Umair al-Azdi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aike shi to sai shugaban sarkin Busra Shurahabil bin Amr al-Ghassani sai ya kashe shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya kamata a je a yaƙi wayannan ƙabilu sai ya sa shugabanni guda uku yace ya nada Ja'far bin Abi Talib ya zama komanda. In Allah ya sa ya mutu wa shahada, Zaid bin al-Harisa ya karbi tuta. In shi ma yayi shahada, Abdullah bin Rawaha ya karbi tuta. Wanda wannan haka aka yi, wanda adadin musulmi a wannan yakin kasar 3000 ne, su kuma adadin kafirai 200,000. Kaga ba karamin yawa ne, ba za ma hala ba. Kuma daga cikin su akwai mutum 100 wanda su Romawa ne, wanda sun ninka musulmi su 66. Amma da yake shi yake akwai fulanin da zuciya da kuma taimakon Allah, za ka yi mamaki yadda musulmi suka ci a wannan nasa. Duk da cewa a karon farko, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari, yana zaune a Madina, Allah ya sanar da shi, yake cewa an yi yaki, Ja'far bin Abi Talib yana yaki amma ya mutu. Yace kuma na ganshi yana da tashi da wasu fukafukai guda biyu koraye na aljanna. Yace Zaid bin Harisa ya karbi tuta, shi ma yayi shahada. Abdullah bin Rawaha ya karbi tuta, shi ma yayi shahada. Sai ce faqad akazaha sayfun min suyufillahi al-masalul, ɗaya daga cikin takobin Allah zararre ya karba. To a lokacin ne da aka yi haka, bayan an kashe dukkan wa'annan komandoji, an ce sai Khalid bin al-Walid, an ce wani mutum ne ya karbi tuta. Da ya haka ya ga sai ga ba wanda ya cancanci ya jagoranci wannan, sai Khalid. Ana ba Khalid sai tsaye ka sake da shi, ya ga ai shi bai fushi wata hudu da shigowa musulunci ba, ga wa'anda sun riga shi a musulunci. Sai aka ce ai ana buƙatar ka ne ya Khalid bin al-Walid. To a lokacin sai Khalid bin al-Walid ya shirya wani strategy na yaki, wanda wannan planning din da yayi, wannan strategy din da yayi, wallahi kazina ran tsima har yau a makarantu na Turai, har yau a duniya, a Japan ana karanta irin wannan planning din da Khalid bin al-Walid yayi. Ya ci nasara, mutum 3000 suka ci nasara akan mutum 200,000, wanda malamai suka ce abin da yayi cikin dare yayi planning din. Na daya, sai ya sanya dawakai, kawai aka samu wasu dawakai, aka ce kawai su yi wani daibatin su tafi da tunanin rundunar wa'annan mutane na kafirai. Shi ne sai ya sa su dinga yawo kawai suna gudu a wurin yakin tsawon dare. Aka sa kawai cikin daren nan, sai dawakai suka dinga radada, suka dinga sukuwa, domin su tada ƙura mai kauri, domin wa'annan kafirai su yi tsammani cewa ga wani ƙari nan an turo da musulmi ƙarin da. Wannan shi ne tsari na ba da ƙafa ga abokan gaba. Shi ne fa yau Amerika da Isra'ila suke yi duk wannan abin da ake wai ba za a gaya ma a kafar yaɗa labarai ainihin abin da yake faruwa ba. Yanzu in ka ji masifar da Tel Aviv take ciki za ka yi mamaki, amma an ki fara saboda BBC ta su ce. Ina ne ta su ce? Duk wannan ka duk kaga BBC Ingila, BOA Amerika, RFA Faransa, WY Germany, din nasu ne. To shi sa suka rike media saboda kada a dinga gaya ma abin da yake na gaskiya. Shi sa to sai aka yi wannan, shi ne sai ka ruda a makiyinka, sai ka danno maka, sai masa mutum biyu kashe, sai ka je ka ce ka kashe masa mutum 1000. Duk haka yake wannan ƙaryar. Kai kuma a kashe, wai ka zance an ce wai so tun Amerika ko mutum biyar a kashe. Ka san ko wannan ai akwai abin duba. To duk irin wannan ne, Khalid bin al-Walid ne ya fara zuwa da irin wannan. Sai a tsorata, a sawa abokan gaba tsoro, sai jikinsu sai ya sanyi. Na biyu, sai ya canja yadda da rundunar suke yaƙi. Lokacin da Ja'far bin Abi Talib da wa'incan komandoji guda uku suka yaƙi, an san wannan a dama take, wannan ita ce Maimuna, rundunar dama ce, wannan rundunar hagu ce, wannan rundunar gaba ce, wannan taba ce. Sai ya daibaita, sai ya canja abin, domin su Romawa nan sun saba ganin wata fuska a nan. In suka zo nan sai su ga baƙo fuska a ɓangaren dama, sun san sun ɗan gane wani mai jan rawani ko wani mai jan hula dangerous ko wani mai ɗan kaza da sauransu, sun gane irin wannan. To da aka je sai suka ga wannan kuma koren rawani da shi, wannan kuma farin rawani da shi. Nan kuma sai suka ga cewa ai da nan akwai wani fari, amma nan ga wani dai mai ɗan baƙar fata nan. To sai suka tsorata. Wannan yana daga cikin planning ɗin Khalid bin al-Walid, ta yanda lokacin da Roma suka ga wannan abubuwan da safiya ta yi, suka ga cewa ga tutocin sun bambanta, raunukan sun bambanta, fuskoki sun bambanta, sai kawai suka tabbata cewa musulmi ƙari ake kawo musu runduna. rujuna ke karuwa sai zuciyarsu sai ta karye. Na uku sai Khalid bin al-Walid sai sa a bayan rundunar a wani waje can mai nesa can baya ba kusa da su ba can baya sai a koma can baya sai samu sai tanzo su runduna kawai wanda suna saman kamar dan wani irin dan tudun sahara ne wajen da dan tudu haka abinda za su yi kawai sai ke cewa su dinga tada kura kawai suna kabbara daga nesa Allahu akbar ana tada kura ana abuna to wannan yasa sai rumawa sai suke tsammani cewa musulmi ga wata runduna san ta tawo kari ne daga Madina an kawo masa kari sai zuciyarsa ta ƙara karyewa na hudu sai Khalid bin Walid a rana ta biyu da wannan sai ya ce to kuma a hankali a dinga ja baya domin in aka fahimci cewa suka fahimci cewa coge aka yi musu to za su tawo da fushinsu su laƙume musulmi sai a gefe guda kuma sai ce a dinga bi a baya ana tafiya a bayan sahara har ma su ruman suna kallo sai suke tsammani wannan wani sabon fulani ne zai je ya haɗe da ainihin wata runduna sai suka yi taraddudi suka ji tsoro ba su biyo shi ba wanda wannan ne daga nan Allah sai ya jefa musu tsoro wanda Allah ya tarwatsa wannan taron dangi na nasara da larabawan gasasina da rumawa waɗanda suka kasa yakar mutum 300,000 bayan su 200,000 ne wanda daga nan ne Allah ya ba su wannan tasiri kuma abun mamaki cewa ka san mutum nawa ne suka mutu a cikin musulmi duk wannan yawan mutum 12 ne kawai katal in banda an kada da wancan shugabannin guda uku wanda kuma su sun mutu da yawa wanda lallai hakika Khalid bin Walid ya yi jarumta ya ba da gudunmuwa to wani irin yaƙoƙi yayi shin yaƙe mu'uta kaɗai yayi wace irin gudunmuwa ya bayar a irin yaƙoƙi na musulunci lokacin da wasu suka yi ridda me ya faru ne kuma wai me ya makomar Khalid insha Allah za mu haɗu da ku ranar 25 ga watan Ramadan ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta ne ya aike shi ya je ya rushe gunkin ainihin lata wanda insha Allah za mu haɗu mu ji ƙarashin tarihin Khalid bin al-Walid wanda sai mu ce fa rahmatullahi ala abi Sulaiman Khalid bin al-Walid wanda kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi sai dai kafin na shiga dai yau ma na samu wata tambaya daga nesa akwai ƴan uwa da suka tafi umara kuma tambayar tana da ainihin muhimmanci sun turo da tambaya wanda suna bibiyar karatuttukan da ake da mata online sai suke tambaya cewa wai mata ne ko mace ce ga yanzu ta gama shirin ta tsif ta tafi umara tana zuwa sai kuma haila ta zo mata to shikenan wai gashi kuma visa ta kwana sati biyu ne shin ya za ta yi ne za ta yi umara a haka ne ko me zai faru wanda lallai hakika wannan tambaya ta ta haila dai tana da hukunce-hukuncen ta kamar da muka sani mai hala ba ta yin ainihin sallah ba ta azumi wanda kuma abin da ya kamata ta yi shine duk da baya halatta ga mace mai hala ta yi umara ko ta yi aikin hajji cikin halin hailarta domin ba za ta iya yin tawafi ba wanda tawafi rukuni ne da cikin rukunin umara to amma malamai suka ce ya halatta za ta iya yin ihrami ta sa ihrami ko da tana da haila ta yi shiga irin ta alhazai kuma ta shiga cikin ibadar umara amma sai ta jira har sai lokacin da ta tsarkaka to daga nan kuma sai ta cika saragowar ibadar da za ta yi wanda wannan an samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin Nana Aisha radiyallahu anha take cewa karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun fitar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala nara illa annahu alhajj tana ganin ba abin da ya rage mana muna ganin hajji ya zo falamma ji'ina yayin da muka zo sai take cewa sai haila sai ta zo mun fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena wa ana abki ina kuka sai yake cewa oh la'allaki nafast yace kila kin yi jini kenan kina al'ada kenan fa qalat sai tace na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala bani banati adama ai wannan wani abu ne da Allah ya faralanta shi ya kaddara shi ga mataye na ɗan adam duk mace za ta yi sai yace sai ya bata hukunci sai yace fa ali ma yaf'alul hajj ki yi duk abin da alhaji zai yi sai ya ce mai ghair sai dai Allah ta dofi bil baiti kada ke dawa fi a dakin Allah wannan hadisin bukhari da muslim ne da haka abin da ya halatta mace mai umara wacce haila ya zo mata ya kamata ta yi za ta yi al-ihrami daga miqatin ta dauki ihrami daga miqati za ta iya yin talbiya labbaik allahumma labbaik tana ambaton Allah za ta kuma zauna a cikin wannan ihram sannan za ta iya karanta addu'o'i da azkar wannan dai ya halatta koda tana da haila za ta yi amma dai ta gane ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba sannan ba za ta dauko qur'ani ta karanta ba daga mushaf sai dai aya wanda suke na ainihin tsari wanda wannan shine abin da ya kamata sai kuma ta jira lokacin da ainihin ta yi tsarki to kuma sai ta dora ta ci gaba da ainihin wannan abu wanda wannan shine hukuncin da yake nata Allah ka sa mu dace wallahu alam idan mun koma bangaren tafsiri yau dai muna cikin dai wannan ayoyi wanda an rama ƙara maimaita mana su ayoyi ne su ma masu hukunce hukunce kuma muna buƙatar su a yau yau in muka tsaye da amana da adalci al'umma za ta gyaru eh to in Allah da za mu karanta mu dora da hukunce hukuncen da suke ciki da haka mai Allah yake faɗa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
wannan ayoyi masu albarka mun ji Allah subhanahu wa ta'ala tun a shekaran jiya da kuma jiya yana bayanin muhimmancin rukun amana da kuma hukunci na adalci tsakanin mutane da kuma biyayya ga Allah da manzansa da shugabanni waɗanda suke musulmi masu bin tsarin Allah wanda jiya mun dauko bayani dai akan amanar ba mu kai gaci ba ta yanda muka ce akwai wasu ayoyi da hadisai sai lokaci yayi mana dan haka za mu dora wanda wannan aya ta amana da adalci ta tattare dukkanin al'amura na addini da shari'a kuma wai ayar ba iya wasu mutane ta takaita ba kira ne ga dukkanin mutane gaba daya wanda ta kunshi shugabanni na daga abin da aka dora musu na amanoni wurin kasan dukiyar al'umma ta yanda ya kamata su dinga adalci ba wai su handame ba ko su yi son kai ko su karkatar da ita izuwa wani abu haka nan dai tana umarni da koda wani shugaba ya yi zalunci ya wawaci dukiyar al'umma ya kara zero ya tara kudin haramun ko EFCC ta gurfanar da shi ko ICBC ko ba su yi ba amma hanga ta addinin musulunci in ya tuba to yayi raddul mazalim shine wannan abin da ya dauka ya kwasa na al'umma ya dawo da shi izuwa ga hukuma wanda wannan dai yana cikin wannan ma'ana sannan wannan aya ta nemi mana bayani akan adalci wurin hukunci alkali in ya tashi adalci in ya tashi hukunci yayi adalci kada ya karkata ga wani wanda ba shine mai gaskiya ba ga mai haƙƙi ya danne masa wanda duk ta tattara wannan wanda dai kamar yadda muka faɗa amanan nan tana cikin komai kai hatta alwala amana ce kai ta kada ka yi ta burbur ka bar lam'a. Sallah amana ce ka yi ta akan lokaci da rukunanta ka yi ta cikakkiya. Zakka amana ce kada ka dinga ba wa mutane 5,500 a matsayin zakka, wannan ba zakka bace. Zakka Umar bin Khattab yake cewa ku ba wa mutane abin da za ku wadata su, su daina roƙo, da aka ka ɗauki kuɗi masu kyau ka ba wa mutane. Amana ce ba wai za ka yi yanda kake so ba, ko kuma ka yi ciko a tudu, ma'ana ku yi da wani shi ya baka kai ka bashi, ya ba wa matanka ka ba wa matansa, wannan duk yi wa Allah wayo ne. Don haka duk amana ce mutum ya yi ta yanda ya kamata. Sannan amana ce hatta wajen janaba, in kana da janaba ka yi wankan janaba cikakke, haka nan azumi, haka nan wajen sikeli da awo, da aiki da za a baka na gwamnati ka tashi akan lokaci ka yi aikin da ya kamata, da duk wani nauyi da za a baka duk yana ciki. Wanda rukun amana a haƙƙin mutum shine kai kanka, kamar yadda muka faɗa a kan kanka akwai amana, kada kai abin da za ka cutar da kanka a duniya da lahira. Duk abin da za ka yi ka yi abin da zai amfane ka a duniya da lahira, ta yanda kada kai aikin da zai cutar da kai, kada ka kiwa kanka neman magani idan kana da cuta, ka guji duk wani abu da zai cutar da kai, wannan fa duk kansa shi kansa amana ne a kanka. Saboda hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li nafsika alayka haqqan, ranka yana da haki a kanka, kada ka cutar da kanka, kada ka je kai ta neman kuɗi malam baka ci, kana wani ajewa wai kadara banza kadara wabi, kai ne kake nemo malam ka ci ka samu yanda zaka samu lafiya. Amma ka daina wani tara kuɗi wai wai ga zaka za da sauransu, da yawa zaka samu mutane suna irin wannan, kaga mutum yana cin bakar wahala bai yadda ya sha abu mai kyau, ko ya ci abu mai kyau, ko ya shiga mai kyau, ko ya gina mai kyau, a wai sai dai ta tara neman duniya, wai ya tara kadara, kuma yana gamawa ƴaƴansa ne za su handame ta kuma su yi ƙi masa a da masallacin da ya ƙi ginawa, makarantar da ya ƙi yi, to su ƴaƴan ba za su yi ba. Duk wannan abin da yake faruwa yanzu kenan. Don haka haƙƙinka ne kai kanka duk abin da yake za ka amfana wa kanka a duniya da lahira ka yi, domin kana da haƙƙi, to kada ka dinga cutar da kanka wajen neman duniya. Shi sa wani masani ya faɗa, ya ce ban taɓa ganin halitta mara tunani irin ɗan adam ba, haka ya faɗa. Ya ce mutum ne zai wahala ya ƙi bacci, ya ƙi hutu, yana neman kuɗi, yana lissafin kuɗi, yana tara kuɗi, babu hutawa, a neme shi ta can, a neme shi ta can, yana cikin tension na neman kuɗi, ya ƙi yin bacci, ya ƙi hutawa. Ya ce ban taɓa ganin halitta mai shirme da wauta ba irin nan ana, shi yake haka. Zai ba da lafiyarsa gaba ɗaya wajen neman kuɗi. Wanda jikinka yana da haƙƙi, akwai lokacin da ake so koyi bacci ake so kai, akwai lokacin da ake so hutu ake so kai, akwai lokacin da so ake kai zikiri, kai karatun Alƙur'ani, akwai lokacin da ake so kallo ake so kai wani abu zai ɗebe ma kewa. Amma mutum sai ga ya duƙufa neman kuɗi, kuma ka san mai kuɗi ya fi mara kuɗi neman kuɗi, kuma ya fi wahala. Billahi la ilaha illa, kada ka ce wai kuɗi wai abin sha'awa ne wani lokacin. Wallahi mai matsakaicin kuɗi, talauci dai ba shi da rai, Allah ya raba mu da talauci. Amma mai matsakaicin kuɗi ya fi mai kuɗi jin daɗi. Duk wani hamshaƙin mai kuɗi da ka same shi ba shi da hutu. Ai, akwai irin masu kuɗin da a Najeriya saboda tsabar waya, kansa ce ta kama su a kwakwalwa, brain cancer ce kawai. Waya ce kawai ta communication da ake ƙulla business da sauransu. Ba shi da hutu. Ai, ko wanda ya fi kuɗi a Najeriya ko a Afirka ko ma ina ne, da za ka kalli rayuwarsa za ka cewa wahala yake shiga. Ba zai ɗauko ɗinki ya sa ma riga mai kyau ya kwalliya ba. Ba shi da lokaci. Sai ya sa ma shirt ko ta ƴar coat haka, ko ta ƴar riga da ƴar baƙa doguwa. Amma ba shi da lokacin da zai fanta ma ya zauna ya hole. Ba shi da wannan lokacin. Ba shi da lokacin da zai hau mota mai kyau katafariya. Saboda duk inda wani wajen ma a tafi ake kai shi sai airport, sai jirgi, sai hotel, sai conference wajen meeting, sai rashin bacci da lissafi nan an bugo kaza an bugo kaza, sai safiya ta tashi a tafi can wajen, sai can an tafi can, sai ga babu hutu gaba ɗaya take. Isa sai yake cewa bai taɓa ganin halitta irin haka ba wanda zai ba da lafiyarsa wajen neman kuɗi. Kuma idan lafiyar tasa ta taɓu, kuma wannan kuɗin wai zai ɗiba, yaje ya sa kuma yaje ya nemo lafiyarsa. To kaga yace akwai wauta a nan wajen. In haka ne me zai hana wajen wancan zafin neman ya daina cutar da lafiyarsa, ya kwantar da hankalinsa, in ya so sai ya zauna lafiyarsa lau. Shi zamanin ka ne da ma wajen baka da kuɗi billahi lazai in Allah ya baka lafiya ka gode Allah. Akwai mai kuɗin da yana nan kuɗi ne da shi masu tarin yawa amma ba zai iya samun sukunin da kake samu ba. In zai kwanta bacci kila sai da tablet, watakila ma yana nan an sa masa iskar oxygen, watakila ba shi da yanda zai nazarafi, amma kai kana da lafiya kana shakar iska Allah amma kana ganin kamar Allah bai ma komai ba. Wallahi lafiya ita ce dukkanin komai. To wannan yana ɗaya daga cikin amanar da take kan mutane, wanda ayoyi da dama sun zo da suke bayani akan kiyaye amana. Daga ciki akwai inda Allah ke cewa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, sune waɗannan waɗanda suke kiyaye amanoninsu da alƙawuransu. Mutanen kirki bayan Allah da Allah ya yaba za ka same su ba sa cin amana, ba sa saba alƙawari. Wani wurin yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allaha war rasula, ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku saɓi Allah, kada ku ha'inci Allah da manzansa, wa takunu amanatikum, kuma ku ha'inci amanoninku, ku karya ainihin amanoninku. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk anan ya riga ya bayyana mana, yanda akwai wani hadisi da Imam Ahmad da Imam Ibn Hibban suka rawaito daga Anas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la imana liman la amanata lahu, babu imani ga mutumin da ba shi da amana, wala dina liman la ahada lahu, ba shi da addini ga mutumin da ba shi da alƙawari. Wannan hadisin kawai ya ishe mu aya. Yau da za mu rike shi da mutane da yawa sun zauna lafiya kuma sun zama masoyan Allah, sun zama waliyan Allah. Saboda duk mutumin da ba shi da amana ba shi da imani, duk mutumin da ba shi da alƙawari addininsa na banza ne. Amma yau wasu mutane malam sun ɗauki saba alƙawari har ma ya zama musu al'ada. Yanzu akwai mutumin da in ya gaya ma zance wallahi shi kansa ya san ƙarya yake, da ma bai ƙarya ba. Mutane da yawa sun mai da wannan, kuma manzo Allah sai ce ina addinin mutum, koye ma alƙawari, yau zan baka kaza, a gobe ne sai da yamma, yamma ta ya sai jibi. To wannan mutum ya zo mutumin banza, ba shi da ainihin kima a wajen Allah, ba shi da imani, sannan kuma ba shi da addini. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara. Sannan hadisi shahararre wanda ka san shi na san shi, hadisin Shaykani da Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayatul munafiq salasun, ayar munafiki uku ce. Sai ce iza haddasa kazaba, in yi zance sai yi ƙarya, wa iza wa'ada akhalafa, in yi alƙawari sai ya saba, wa iza tumina kana, idan aka amince masa sai yi ha'inci. Wanda kaga wannan amana tana daga cikin siffofin munafikai, wanda biyan ainihin amanoni wannan wajibi ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmancin amana a hadisosi da dama. Wanda hadisin da zan rufe da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Muslim da Tirmidhi yake cewa la tu'addanna al-huquqa ila ahliha, yace wallahi sai kun dada haƙi ga ahlinsa. Duk wanda suka kwashi dukiya al'umma, duk wanda aka ba su ajiya suka cinye, duk wanda aka dora su akan wata kujera suka karkatar da dukiya, ko dukiyar gwamnati ko dukiyar wani wanda ya dora musu amanar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai kun dawo da wannan izuwa masu su. Hatta yi kutarsu lishatil jama'a minal karna, har sai an yi kisasi akuya ma wacce take mara kaho da mai kaho ta soke ta, ita ma sai an sa mata kaho sai ta rama. To kaga wannan ya nuna mana hatsarin mutum ya je ya ci amana, dole sai ya dawo da ita. Allah ka shirye da mu, wanda ina ganin saboda lokaci a nan za mu tsaya. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, iyamu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi, waɗanda suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ko Allah ya amfani da mu gaba ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.